بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلوم على العجز الذي هو ضد القيس، وهو التفريط فيما يؤمر بفعله، وإن ذلك ينافي القدرة المقارنة بالفعل، وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مهات الأمر والنهي، فإن الانتفاعة التي توجب الفعل تكون مقارنة له ولا تسبق إلا لمقدورها، كما ذكرها في قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وفي قوله: وكانوا لا يستطيعون السمع. وأما الصفات التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطيع فقاعدا فإن لم تستطيع فعلى جنب.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم لك سادوا أولا مسلاتي نموجبو أن نجهر كتنا أقوم الفورة أولا يمشي نرانا ثلاثة من الأربع سقس قوات السفر هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم أدبو إلى اليهود da 30 wanda kuma shi yazo daidai da 3 ga watan 2 shekara ta miladiya 2009 a wannan majalisi namu na mako inda muke karatu cikin wani littafi mai suna At-Tuhfah al-Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya wal Nafar Sheikh al-Islam Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi wanda ya bar duniya hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tana shekara 728. Wannan kuma shi ne majalisinmu na nawa? Na 24. Kuma a jerin gwanon majalisoshin wannan zama shi ne na nawa? Na 68. A yau za mu fara karatu a cikin littafi a sabon bugu. Yanzu dai na kaddun masu karatu ko in ce masu san karatu don mallaki littafin, kuma wanda ba su so. Saboda haka yana da kyau ɗan uwa, tunda ba mu yi nisa ba, muna shafi na 36 a wannan bugu, wanda a gabanmu nan gaba akwai wajen shafi zai kai kimanin shafi 70 ko ma fiye da 70. Saboda haka kun ga akwai sauran karatu da yawa. Saboda haka waɗanda suke buƙatar littafin yana da kyau su mallaka, don na san an kawo shi nan. Kuma ba a buga shi da yawa ba, adadin da aka buga adadi ne iyakantacce. Saboda haka wanda yake sha'awa ya kamata ya yi ƙoƙari ya mallaka da wuri, don watakila idan ya kare za a kuma ɗaukan lokaci kafin a buga shi. Kuma ba lalle ne bugu na biyu ya yi kyan na farko ba. Idan ba a manta ba, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin bayanan da ya koro a wannan littafi yana magana akan cewa bautar Allah da tauhidi da biyayya ga Allah, yi masa da'a, barin abin da ya hana, riƙe Al-Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, dukkan waɗannan ayyuka ne da ba sa yiwuwa bawaye zan yayi su sai da taimakon Allah. Duk da cewa Allah maɗaukakin sarki ya bawa bawa wata mashi'a iyakantacciya, amma wajibi ne bawa ya sani cewa mashi'ar nan tashi tana ƙarƙashin mashi'ar Ubangiji. Sai abinda Allah ya so ya wakana, shi zai wakana. Don haka musulunta musulmi da da'ar musulmi da biyayyar sa da bautarsa ga Allah da tauhidinsa dukkan waɗannan abubuwa ni'ima ne daga Allah da ya yi masa idan ba dan ubangiji ya ni'imta shi da wannan ba ba zai zama mu'min ba ba zai zama mai ibada ba ba zai zama mai da'ar ba saboda haka muke neman Allah ya taimaka mana a cikin bautar mu kodai yaushe muke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to a cikin bayanin da yake yi ya kawo hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yarda wanda Bukhari da Muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Sa'ad dan Abi Waqqas yace innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa zadta biha darajatan wa rif'atan kai ba za ka ciyar da wata ciyarwa ba wacce kai yi ta dan Allah illa zadta biha darajatan face ka kara matsayi a gurin Allah wa rif'atan ka kara daukaka a gurin Allah hatta lukmata tadawha fi simratika hatta lokacin da zaka sanya a bakin matarka ubangiji zai baka lada akan wannan malai yace fa akhbara annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bada labari anna allaha yadumu ala al-ajz alladhi huwa ziddu al-kayf Allah madaukakin sarki yana kama mutum da laifi na gajiyawar da take nuna rashin amfani da damar da kake da ita ubangiji ya baka wata dama ya sakan maka mara na kai aikin da'a amma sai kake amfani da wannan damar to akan wannan ubangiji yana yin kama ka akwai gajiyawa ta babu yadda za ka yi mutum ne babu yadda za a yi ya yi sadaka saboda ba ya da shi babu yadda za a yi je hajji saboda ba ya da dukiyar da zai je hajji ko ba ya da lafiyar da zai iya zuwa hajji ko kuma ba zai iya fita jihadi ba saboda ba yadda zai iya fita jihadin wannan gajiyawa ce ta ba yadda za ka yi ubangiji ba zai kama ka akan wannan ba amma ubangiji ya baka dama ya baka dukiya maimakon ka yi amfani da ita cikin abin da zai jawo maka yarda Allah sai ka yi kaga anan gajiyawa ce ta sakaci ba gajiyawa ce ta karkata ba ko ubangiji ya baka ikon wato ya nuna maka gaskiya ga sanan a fili karara ka gane ka fahimta amma ka ki aiki da ita a ki ganin ka cikin mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama tare da cewa ka gane menene sunnar a gan ka cikin yan bid'a ko da yake tsamo tare da cewa ka gane illar bid'a to kaga wannan gajiyawa ce ta sakaci ba gajiyawa ba ce ta kasa fahimta ko ka kasa ganewa to ita ce Ibn Taymiyya ya ce wannan gajiyawar akan ta ubangiji yana iya kama ka yace wa huwa at-tafriṭu fī mā yu'maru bi fi'lihi shine mutum yayi sakaci akan abin da aka umarce shi ya aikata fa inna dhālika yunāfī al-qudrata al-muqārinata lil-fi'li wannan yana kore kudura iko wanda yake tattare da aiki wa in kana la yunafi al-qudrat al-mutaqaddimata duka cewa baya kore iko wanda ya riga ya gabata allati hiya manaqul amri wal nahi iko wanda shine umarni da hali ya race da shi anan Ibn Taymiyya yana yi mana ishara zuwa ga wani sabani da aka dade ana yin shi karshe aka kawo ga warware wannan sabani ta hanyar bayani da ahlus sunna suka yi Al-Qudra shine iko da Allah madaukakin sarki yake bawa bawa shin ikon da zai baka iyawarka da zaka yi na abu kaza ko ka kasa yin shi shin yana kasancewa tare da aikata wannan abun ko ko a yana riga aikin wataƙila abun yana buƙatar bayani ta yadda za a fahimce shi sosai aikin da bawa zai yi da aikin da bawa zai yi misali mu ɗauka musulunci aiki ne akwai wanda ya musulunta akwai wanda yake musulunta ko mu ɗauka bawa mai saban Allah wanda baya kiyaye sallah akan lokaci misali kiyaye sallah akan lokaci aiki ne akwai wanda yake kiyaye sallah akan lokaci akwai wanda baya kiyaye sallah akan lokacinta shine wanda yake mai saban Allah to wannan aiki da bawa zai yi shin bawa
Ubangiji ya bashi iko ne ya aikata aikin da yake aikatawa din nan, amma aikin da Ubangiji ya riga ya san ba zai aikata shi ba, Ubangiji baya bashi iko a kansa. Misali, mutumin da ya musulunta, Ubangiji ya bashi iko akan zai musulunta, saboda haka ya musulunta. Mutumin da yake musulunta, Ubangiji ne bai bashi iko akan musuluntar ba, saboda haka ya kasa musulunta. An fahimci wannan? To idan aka ce Ubangiji ya ba wa mutum iko, shi ya sa ya musulunta, wancan kuma Ubangiji ya hana shi ikon ya musulunta, shi ya sa ya bai musulunta ba. Shin anan ba za a ce Ubangiji kenan ya tirsasa wa bawa yin kafirci ba, tunda ya hana shi ikon ya yi musuluncin? Idan har ya hana shi ikon ya yi musuluncin, dan menene kuma zai kama shi da laifin yaki yin musuluncin? Ce to ya ba shi ikon ba da ya gani, ai da sai ya yi. Za a iya faɗar haka ko ba za a iya faɗa ba? Yayin da kuma kai musuluncin, kaga Ubangiji ne ya baka ikon yin shi, ya sa kai. To wasu suna cewa bawa ba ya da ikon aikata abin da bai aikata ba, abin da yake aikatawa ba ya da ikon aikata shi ne, shi ya sa bai aikata shi ba. Abin da Ubangiji ya riga ya san bawa ba zai aikata shi ba, to bai ba shi iko a kansa ba. Su ne suke wannan, shi ne ma'anar al-qudratul muqarinatu lil-fi'l, ikon da yake tattare da aiki, wanda idan aka same shi za a samu aiki, idan akwai shi to aikin zai biyo bayansa, haɗa suke ba sa rabuwa. Amma iko da bawa da za a bawa bawa, wanda daga baya zai zo ya aikin ko yake yin aikin, wannan shi ne al-qudratul mutaqaddimatu ala al-fi'l. To wasu daga cikin mutakallimuna waɗanda suke yawan surutu akan abin da ya shafi sha'anin sifofin Allah maɗaukakin sarki da ayyukansa, suna kore al-qudra al-mutaqaddima ala al-fi'l, suna cewa duk aikin da bawa yayi to a lokacin kudarar take, idan bai yi, idan ainihin aka ga bai yi ba, to babu kudara, domin babu wata kudara da zai samu gabanin aikin, sai dai tare da aikin. To wannan maganar kuskure ce. Ibn Taymiyya yana so ya gaya mana cewa kudara iri biyu ce, akwai kudarar da take zuwa tare da aiki, wacce ita ce take haifar da aikin, akwai kuma kudarar da take tun farko Ubangiji yana ba wa bawansa wata dama, da tun farko yana ba masa ta yiwu, in ya bashi wannan damar ya yi aikin, ta yiwu ya ƙi yin aikin. Waɗannan abubuwa biyu dole ne mumini ya fahimci akwai su. Akwai iko da Ubangiji ya ba wa kowane ɗan adam tun karan farko, wanda ba tare da aiki ikon yake zuwa ba, daga baya ne aikin zai samu kuma zai ƙi samuwa. Akwai kuma ikon da Ubangiji ya ba wa bawa, wanda a tare da shi aikin yake haihuwa gaba ɗaya. To a wani guri Ubangiji za ka ga ya sanya istifa'a, ita ce sharaɗi na aiki. To wannan istifa'a ita ce al-istifa'a ko al-qudra al-muqarinatu lil-fi'l. Kamar Ubangiji ya ce walillahi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Wane ne hajji ya wajaba a kansa? Shi ne wanda yake da wadata, yake da lafiya, zai iya zuwa ya hajji. Wannan shi ne hajji ya wajaba gare shi. Kaga wannan wadata da wannan damar da yake da ita, sannan kuma aka samu wani wata azama daga zuciya, wato ya riga ya yi kudiri aniyar lallai zai hajji tun daga zuciyarsa, wannan shi ne yake yin hajji. Wanda Ubangiji bai ba shi dama ba ta dukiya, bai ba shi dama ta lafiya ba, wannan ya hana shi istifa'a, wacce take ita ce za ta ba shi dama ya wannan aikin. Wannan Ubangiji baya kama shi a kanta, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, baya da dukiyar, baya da lafiyar, kaga anan baya da abin da zai iya yin aikin hajjin da shi, saboda haka Ubangiji ba zai kama shi da wannan ba. Amma idan ka ce Ubangiji ya zare wa bawa ikon yin hajji tun farko ba, shi ya sa bai je hajji ba, kaga da ba za a zargi wanda bai je hajji ba, sai a tun farko ma an zare masa ikon, don haka liman istata'a da aka ce ai shi tun farko ba a ba shi ikon ba, a'a, wannan ikon na farko akwai shi, daga baya kuma sai a samu wani iko wanda zai zama tare da aikin, shi ne ya zama yana da dukiyar, ya kuma zama yana da wannan matsalar. Tana da faɗi, watakila
tana da tsoron fahimta, na san wasu za su gane, wasu kuma za a jima ana wawawa. To shi da Ibn Taymiyya yake cewa fa inna dalika, wato sakaci da abin da Allah ya umarce ka ci, wa huwa at-tafriṭu fi ma yu'maru bi fi'lihi, sakaci a cikin abin da Ubangiji ya umarce ka da aikata shi. Fa inna dalika yudafi al-qudrata al-muqayyada lil-fi'li, wannan yana kore wata dama da Ubangiji ya baka wacce take tattare da aikin. Mutumin da Ubangiji ya bashi damar ya musulunta, saboda an bayyana masa musulunci, an aiko da manzanni da littattafai sun zo sun yi jihadi, sun bayyana wannan littafan, mabiyansu sun yada wannan littafan, sun yi bayani, sun yi da'awa. Mutum da'awan nan ta zo kunnensa, kuma ya fahimta, amma ya ki ya aikata. To kaga anan akwai damar ya aikata, amma ya ki ita ce wannan al-qudra al-muqarrida lil-fi'li. وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي وبجد يا باشي إيكو تنفركو واندا أكام وانا إيكو اللي يسا يتي يكذا كوبر كذا وبجد يا باك إيكو كذا ما متمع الكيرك أكام وانا إيكو اللي يسا يتي دكيذا ما متمع الكيرك إذا انك كذا ما متمع الكيرك وانا إيكو اللي يباك هنا نم أما كون بكا يأيكي دشيب وانا دابر ديباك تنا نم أما كون بكا يأيكي دشيب. فإن الاستطاعة التي توجب الفعل تكون مقارنة له. استطاعة إيكو داما وشتكي وجب تأيكي تكن زمان تعالى لأيكي كبار مسلمان ديكي لا بيجي زي إيه أيوة سلا كاقا ألان إيلا لإستطاعة إيلا داما تي تاشي سلا أتي سونا كزي يسلا سلي أتي وانا إيكي استطاعة المسشحة للفعل الموجبة للفعل المستلزمة للفعل دو أنا كيرا سدو أن نسولا مقارنة له ولا تسلق إلا لمقدورها وأن الاستطاعة بس لا تداشي دو أن أبسيقى أبن ديكي 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 إتاعة مطمئن ديكي باشي لقفا هو أبن ديكي يشي ليسلع أذوني كاقا وأن الاستطاعة ستينا باغي يبا وأن الاستطاعة انت باشي داما يسلع أتي مطمئن دبا ديكي لبابا استطاعة ستينا يسلع a kwanci wannan istita'a da yake da ita ba za ta ba shi dama yayi sallah a zaune ba. Kaga al-istita'a irin wannan addu'ar da take tare da al'amur wallahi takan kasance la tasluhu illa li maqduriha, ba ta dacewa sai ga abin da yake an yi ta domin shi wanda yake gurgurdan wannan istita'a din, kama zakara Allah ta'ala fi qawlihi, kamar yadda Allah ya ambaci irin wannan istita'a din. Kaga anan mun fara shan bamban da kai ko sai wani abu da ba aka rubuta, kama zakara Allah ta'ala fi qawlihi, namu bai dadi ba. Akwai gyare-gyare da muka yi a wannan tabar wanda ya saba da wannan da muke karantawa, kuma banda wannan ma kai wani gyara kafin kai ko baka yi ba, kai wani gyara a cikin karatun ka yi taqulu muqarinatan lahu, ya sa wata kuwa ya kuni ne ko watakunu biha, kaga ba haka ya sai ka karanta ne ne takunu muqarinatan lahu wala tasluhu illa li maqdurina, masu fito sai za ka ga akwai bambanci da yadda yake a fotostat kuskure ne na cikin fotostat wannan da muka rubuta shi ne ne takunu muqarinatan lahu wala tasluhu illa li maqdurina, kaga bayani ya fito sosai, kama zakara Allah ta'ala fi qawlihi, kamar yadda Allah ya ambace ta inda yake cewa ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yusiru, kafirai ba su kasance suna da ikon su ji ba. Ubangiji ya ba wa kafirai ji ko bai ba su ba? Ya ba su ji. Ya ba su gani ko bai ba su ba? Ya ba su gani. Amma wannan jin da suke da shi ya sa sun fahimci gaskiya, sun saurare sun yake da ita. Wannan ganin da ya ba su ya sa su sun ga gaskiya, sun rike ta, sun yi aiki da ita? Ba su yi ba. Kaga anan Ubangiji ya kore wata istita'a, duk da cewa akwai wata istita'a da ta gabace ta. Istita'a da ta gabace ta ita ce Ubangiji ya halice su da ji da gani, dan su ji gaskiya, su ga gaskiya, su yi aiki da ita, ko ba haka ba? Amma wannan damar da ya ba su, wannan istita'a din ta farko da ya ba su, wannan kudura din ta farko da ya ba su, damar farko da ya ba su, suna da damar su yi aiki da ita, suna da damar su yi aiki da ita. بمن شاء منكم أن يستقيم،
فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا kaga ubangiji ya basu wata dama ya basu yanci kware kwarear yanci su kama tafarki mai kyau kuka su kama kaga wannan ita ce al-istifa'atu mutaqaddima wanda tana nan babu wani wanda zai yi da'awar cewa an dora masa abin da yafi karfin sa to amma kuma ba su yi amfani da ita ba sun yi takaci da ita wannan istifa'a din ta biyu wanda shine su ji su gani su yi aiki da gaskiya wannan istifa'a din ita ce al-muqarina lil-fi'l anan sun yi takaci da ita ba su yi aiki da ita ba ita ce ubangiji ya kore ya ce ma kanu yastafi'una as-sama ba su da wata dama ta suji dama ta biyu wacce take hada da aiki babu ita tattare da su ma'ana ba a shirye suke suji kama ba su ne suke su yi aiki da abin da ka zo da shi ba an gane ko saboda haka kaga abin da yake kaddara ubangiji ya riga ya rubuta ubangiji ya tsara ubangiji ya riga ya saukar da shi daban da abin da yake irada ta mutum kuma me yake so me zai yi mutum ne ya ce da Allah ya so ne da gaskiya da na musulunta ya taimaka shi yana sanya musulunta amma da Allah ya so shi da ya so shi da musulunta da ya musulunta to wannan magana ta shi tana da ma'ana ya ce shi yana son musulunci amma da ubangiji ya so shi da musulunci da ya musulunta kaga da ya ce yana son musulunci kar ya yi in yana son musulunci babu abin da ya hana shi shiga musulunci da a ce yana son musulunci to ba zai ce ubangiji ya hana shi shiga musulunci saboda ka kalmar ya so musulunci ƙarya ce tunda har ya ce da Allah ya so shi da ya shiga musulunci an fahimta ko yau haka nan wasi kaulihi wa kanu la yastati'una sam'a da Allah ya ce kafirai su ba su da dama ba su da iko su ji a nan ikon da ake korewa ikon da yake tattare da aiki ba ikon da ya riga ya gabata ba wa amma al-istifa'atu allati yata'allaqu biha al-amr wa al-nahyu fa tilka qad yattarilu biha al-fi'lu wa qad la yattarilu istifa'a wacce take da alaka da ubanni da hali ta yiwu a samu aikin ta yiwu kuma a rasa aikin ubangiji ya baka istifa'a ka zama musulmi ta yiwu mutum ya zama musulmi ta yiwu ya zama musulmi ubangiji ya bashi istifa'a sai ya zama yana sallah cikin jama'a ta yiwu yayi ta yiwu yayi kama fi qawlihi ta'ala walillahi 'ala an-nasi hajju al-bayti man istata'a ilayhi sabila man istata'a ilayhi sabila kaga kenan akwai wanda zai zama yana da istifa'a din amma ya yi haji kaga wannan istifa'a din ita ce wanda ke tattare da aiki mutum zai iya yin aikin kuma zai iya yin aikin in ya ga dama wa qawlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li imran ibn husayn salli qa'iman fa illam tastati fa'idan fa illam tastati fa'ala jam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa imran ibn husayn yace kai salla a tsaye fa illam tastati idan ba za ka iya yi a tsaye ba kai a zaune fa illam tastati idan ba za ka iya yi a zaune ba fa'ala janbin kai a kishin gidi to wannan shine kashe-kashen istifa'a da Ibn Taymiyya ya rika yi a littafansa daga ciki akwai nan littafin At-Tuhfatul Iraqiyya ko littafansa a gurare daban-daban cikin Majmu'ul Fatawa cikin littafin sa Minhajus Sunnah Nabawiyya cikin As-Safadiyya duk yayi wannan kashe-kashe na al-qudra ko al-istifa'a inda yake cewa nau'i biyu ne akwai jayayya ne a da can da aka yi tai tsakanin al-mutakallimuna masu surutu akan harkar sha'anin tauhidi su kusa su fito da wasu maganganu wanda su kawo rikici cikin jama'a to Ibn Taymiyya ya kai kokari ya warware rikicin ta yadda mai shubuha ba zai samu shubuha ba malam yace fa hadha al-mawdi'u
wa hadha al-mawdi'u kadir kataba fihi banu adama arba'ata aqsam qaumun yanzuruna ila janib al-amri wan-nahyi wal-ibadati wat-ta'a shahidina li-uluhiyyati ar-rabb subhana alladhi umiru an ya'budu ولا ينظرون الى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعاره وهو حال كثير من المتفكهة المتعبدة فهم مع حسن قصدهم وتعذيرهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان لان الاستعانه بالله والتوكل عليه واللجا اليه والدعاء له هي التي تكوي العبد وتيسر عليه الامور ولهذا قال بعض السلف من سره أن يكون أقوى الناس من يتوكل على الله.
ماذا يتكلم الشافع هذا الموضع ونم بجل قد انقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام. mutane sun kasu gida hudu dangane da wannan bigire, wannan magana da yake magana ta tawakkali da neman agaji da neman tallafi daga Allah cikin abin da kake yi da bauta masa. Kada ka zata cewa wato abin da duk ka ganka a ciki na bautar Allah babu taimakon Allah a ciki, a'a. Ubangiji ya sanya wato zaɓin ka kai kanka na ka yi abin wata wasiƙa ce tsakanin asbab wal musabbab. Ubangiji shi yake halittar al musabbabat, shi yake halittar al asbab laha. Duk wani abin da Ubangiji ya riga ya hukunta ya sabbaba shi, shi yake halittawa wannan abin dalilin faruwar abu. Saboda haka ɗan adam gwargwadon ikon da Allah ya bashi wannan wasiƙa ce, adat ne na a samar da sababi a samar da musabbab. Yayin da ka ɗauki alƙalami kake rubutu da wannan alƙalami ɗin, alƙalami ɗin nan dole da shi kai rubutu, amma ba shi ne ya rubutun ba, kai ne mai rubutun. An tashi za a ce maka kai ne mai rubutun, amma kuma shi wannan alƙalami ya zama adat ne, wasiƙa ne, sabab ne na faruwar wannan rubutun. Lokacin da manomi ya ɗaukar fartanyarsa ya yi noma da ita, ba a cewa fartanyar ita ta yi noma, sai dai a ce manomi shi ya yi noma. Amma kuma zai yiwu ya je gona ya kama noma ba fartanyar ba zai yiwu ba, saboda haka ita ce wasiƙa tsakanin aikinsa da kuma abin da aikin zai haifar. To haka Ubangiji ya sanya ayyukan da yake halitta na ayyukan bayi, halittarsa da ayyukan bayi da kuma wata dama da ya ba wa bayin, wannan damar da ya ba wani ita ce bi masabatil wasail allati tarbitu bayna al asbab wa musabbabatiha. Don haka baka korewa bawa aikinsa, kace Ubangiji, kace bawa ba yi da wani aiki sai abin da Ubangiji kawai ya gudanar shine kawai yake faruwa, amma bawa ba yi da wani katabus. Wannan kuskure ne a aqidar ahlus sunna. Ubangiji ya jinginawa halittunsa kasbi, yace la ma kasabat wa alaiha maktasabat. Akwai aikin da za ka yi mai amfani, akwai wanda ba ya da amfani. Aikin da za ka yi mai amfani ka ci moriyarsa a duniya da lahira, aikin da mutum zai yi mara amfani ya ga moninsa a duniya da lahira. Kaga Ubangiji ya jingina tsururutar wannan aikin zuwa ga bawa, ya ce laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Ashe akwai alkasbu a tattare da bawa, wannan ba shi yake nuna bawa yana tarayya da Allah a cikin halittarsa ba. Ubangiji shi yake halittar ayyuka gaba ɗaya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ayyukan duk da muke yi Ubangiji shi ya halicci ayyukan kamar yadda ya halicce mu. To amma ya sanya wannan aiki namu ya zama kamar wasiƙa ce da za ta kulla tsakanin sabab da al-musabbab. Wannan aiki namu ba shi yake nuna mu muka halicci aikin ba, kamar yadda wannan amfanin da alƙalami ya yi maka wajen rubutu ko farfanya ta yi maka ko aska ta yi ma wanzami, ba ita take nuna cewa aikin nata bane ba na wanzami ba. An gane ko? An fahimta abin da nake nufi? Wasu sun gane. To shi ne malam yake cewa mutane sun kasu gida hudu dangane da wannan sha'anin. Kaso na farko, qaumun yanzuruna ila janibil amri wan nahyi wal ibadati wat ta'ati. Kaso na farko, mutanen da suke duba zuwa ga bangaren umarni da hani, bangaren ibada da da'a ga Allah, shahidina li uluhiyyatir rabbi, ko da yaushe suna hararo uluhiyya ta Ubangiji, wannan wawun din babu ita. Shahidina li uluhiyyati ba uluhiyyati ba, shahidina li uluhiyyatir rabbi subhanahu allazi umiru an ya'buduhu, ko da yaushe suna hararo Ubangiji shine Allah wanda ya cancanta a bauta masa, wanda shine yayin umarni da cewa su bauta masa. Kwatin suna kallon wannan jalibin, jalibin Allah ya ce kai sallah kana sallah, Allah ya ce kai azumi kana azumi, kai zakka kana zakka, hajji kana hajji, ka zama mai gaskiya kana gaskiya. Wannan jalibin wasu mutane kawai suke kallo, wala yanzuruna ila janibil qada'i wal qadar, amma ba ta duba zuwa ga janibin al qada'i wal qadar, abinda Ubangiji ya hukunta, abinda Ubangiji ya kaddara, ba ta duba zuwa ga wannan jalibin. والتوكل والاستعانة ba sa duba zuwa ga janibin dogaro ga Allah da kuma neman taimakonsa. Wato kada ka manta dan ka zan kana bautar Allah, ka ji cewa Allah ne ya sa ka kai wannan bautar daidai ne, amma kuma ka ji cewa Ubangiji ne ya baka damar yin bautar. Wannan janibin da dama ba a hararo shi. In ka ganka cikin ni'imar imani, ka ganka cikin ni'imar musulunci, ka riƙa jin a ranka cewa Ubangiji ne ya shirye ka. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wato Ubangiji shi ya shirye da mu zuwa ga wannan musulunci. Bai yiwuwa a karan kanmu mu shiryu ba da Ubangiji ya shirye da mu ba. Walakin Allah habbaba ilaykum al-iman وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإتيان أولئك هم الراشدون. وبنجد يا سن يا مكو سن إيماني يا قوى تامكو شيء أزوتيا يا سامكو كين كافرتي دا سابن الله دا كان غريوا يا أبونا نامكو شيء أزوتيا كذا أشيء أيتم وبنجد لي يا سامكا كجي كنا سن إيماني يا سامكا كجي كنا سن غسكيا كنا سن كذوي مبيئيا كنا سن كذما يدعى دا الله mai riko da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji shi ya so maka da wannan afa ban kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha. Kaga Ubangiji ashe shi yake sanya wannan hasken na imani a zuciya wanda zaka rika yawo da shi cikin mutane. Wancan kuma kafirin da yake yawo cikin duhun kafirci Ubangiji shi ya bashi a cikin wannan. Ka rika hararo janibi na kaddara da hukuncin Ubangiji, ka rika neman taimakon Ubangiji ya baka damar tsayawa akan wannan hanya. Kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam kullum yake addu'a, Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinika, ya mai jujjuya zuciya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Wannan abin shine abin da muke roko ko da shi a cikin sallolinmu, ihdinas siratal mustaqim da muke faɗa. Wannan shiriyar ta mu ƙara zama masu imani, mu ƙara zama masu aiki na ƙwarai. Wannan shirye ce muke roko a gurin Ubangiji. Wasu mutanen suna bautar Allah amma ba su hararo wannan janibin. Su kawai janibin Allah ya sa su yi abu kawai suna yi, sai su rika jin kamar masu suna yi su suke yi. Wasu ma za ka samu har suna yi wa Allah goyi, ya munnuna alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Su rika yi wa Allah goyi su sun musulunta. Sai a ku daina goranta wa Allah musulunci ku, sai da Ubangiji ya goranta muku ya shirya da ku zuwa ga musulunci, ba dan shi ba za ku shirya ba. To har kullum mumini yakan hararo wannan janibin, ba kawai janibin uluhiyya ba, ba janibin al'amru wan nahyi ba, ba janibin Allah ya umarce shi ya hana shi ba, a'a ya rika jin kuma Allah ya taimaka mata. An gane ku? Yace wa huwa halu kathirin min al-mutafaqqiha al-muta'abbida. Irin wannan yanayi na a dinga hararo janibin umarni da hani kadai, janibin ibada kadai, ba a hararo janibin alqada'u wal qadar, ba a hararo janibin tawakkali da al-isti'ada. Malam yace wannan irin hali ne na da dama daga cikin masu ilimi, waɗanda suke kokarin ilimi, al-mutafaqqiha waɗanda suke kokarin fahimtar addini, al-muta'abbida waɗanda suke kokarin ibada. Suna kokarin fahimtar addini, suna kokarin ibada, amma kuma suna gafala, ba sa duban wancan janibi, janibin alqada wal qadar. Yace fahum ma husni qasdihim, ce to wadannan duk da tatub da cewa suna da kyakkyawan manufa, wa ta'zimin li hurmatillah, suna girmama dokokin Allah, ba za ka gansu suna yin abinda Allah ya hana su, ba za su dinga sakaci da abinda Allah ya sa su ba. Wa li sha'irihi, suna girmama ayyuka na addini, za ka samu duk da haka ya zulibu alaihim ad-da'f wal 'ajz wal khizlan, za ka samu rauni da kasawa da ainihin watsi da abin da Allah ya ce su yi wani lokaci ya yi rinjaye a kansu. Domin mutumin da ya kasance bai baya neman Ubangiji ya taimaka masa akan abin da yake na da'a, to babu shakka shaitan kuma zai rika samun wata kafa zuwa zuciyarsa. Za ka same shi wani lokaci yana rauni saboda baya neman Ubangiji ya taimake shi akan addinin. Zaka ji yadda kake jin ka kafirci addini, kana buƙatar tallafi daga Allah domin kai aiki da addini da ka fahimta. Akwai wanda sun fi ka fahimtar addini amma ba su aiki da shi. Kai kuma Ubangiji zai iya baka ilimin addinin ɗan kaɗan, amma ka fi da dama daga cikin waɗanda ya ba su fiye da naka aiki da wannan abu. To idan kana hararo wannan ba za ka samu rauni ba, idan kana neman tallafin Ubangiji ba za ka samu kasawa ba, ba za ka samu watsi da wasu ayyuka na Ubangiji ba. Li'anna isti'anata billahi, domin dogaro da Allah, wa tawakkul alayhi, domin neman taimako wajen Allah, wa tawakkul alayhi, da dogaro gare shi, wallaja'a ilayhi, da komawa hakkiwa a wajensa, wadu'a lahu, da roƙonsa, addu'a gare shi, hiya allati tuqawwil 'abd, wannan abubuwa su ne suke ƙarfafar bawa, wato yassiru alayhi al-umur, suke ainihin sauƙaƙa masa al'amura. Saboda haka sai ya ga addinin yana da sauƙi, babu wani abin da za a umarce shi da shi a addinin ya ringa ganin an matsa masa, saboda Ubangiji yana tallafa masa akan aiki da addini. Saɓanin idan babu wannan tawakkalin tare da shi, saɓanin idan babu wannan iyaka nasta'inu din wa iyaka nasta'inu din tare da shi, sai ya ganin kullum abubuwa kamar tsanantawa ake, da an yi magana wani abu a jin ciki kun fiye tsanani, kun fiye tsanantawa, tare da cewa umarni ne daga Allah karara, ba wai ijtihadi ba ne na wani malami, tare da cewa hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam karara, ba wani ijtihadi ba ne na wasu, ballantana ya ce ijtihadin su ne ba lallai aiki da shi ba, sai kaga umarnin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam, amma sai ya riga jin cewa akwai matsawa, akwai takurawa a cikin su. To kaga wannan duk abin da ke jawo wannan, yadda malami yake nunawa, shi ne rashin neman taimakon Allah da dogaro gare shi da addu'a a kullum Ubangiji ya ƙara kafe zuciyarka akan imani. Wannan shi yake jawowa ka rika ganin abubuwa da tsanani, amma wanda yake imani ya ratsa zuciyarsa, ko menene da addini ganin shi yake mai sauki, daga Ubangiji ya sauƙaƙa komai, babu abinda Ubangiji ya tsaurara shi a cikin addini. Wani haza qala ba'd as-salaf, saboda haka wasu daga cikin magabata sukan ce, ko suka ce, man sarrahu an yakuna aqwa an-nas falyatawakkal 'ala Allah, wanda duk yake sha'awa ya zama ya fi kowa ƙarfi, to ya dogara ga Allah. Idan ya dogara ga Allah, to wanda ya fi kowa ƙarfi, domin ya yi riko da babban bangon da babu mai iya keta shi, babu mai iya ja da shi. Saboda haka ta fuskar ibada zai zama afuwan nas, ta fuskar haƙuri zai zama afuwan nas, domin ta fuskar ibada zai zama afuwan nas, saboda Ubangiji shi ke taimaka masa, shi ke ba shi wannan damar ta yi addinin. Saboda haka sai ya fi kowa ƙarfin addini, sai ya fi kowa ƙarfin imani. Ta fuskar haƙuri, Ubangiji shi ke ba shi haƙuri da juriya, sai an kowa haƙuri. Duk abinda zai samu jama'a su yi ta kakaci, suna iyo, suna raki, shi kai ka samu kamar babu abinda yake damunsa, kamar shi babu wani abinda yake damunsa a rayuwarsa, Ubangiji ya wato zuba masa haƙuri a zuciya. To wannan abu ne da aka samu wasu magabata suna faɗa. Akwai hadisi da aka rawaito zuwa ga Abdullahi ibn Abbas zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya ce man sarrahu an yakuna aqwa an-nas falyatawakkal 'ala Allah, amma hadithin bai inganta ba, hadithi ne mai rauni kwarai kwarai da gaske, bai inganta ba. Abinda ya shi yasa Ibn Taymiyyah bai jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba, ya bar shi a matsayin magana ce ta wasu daga cikin magabata. To a nan gaban za mu dan daga aya, domin in amsa ko in yi dan jawabi takaitacce kafin lokaci ya kure, akan tambayar da aka rubuta mun wancan satin ne ko satin da ya gabata akan abin da ya shafi rukuya. Na alƙawarin zan yi bayani a wanda zai ɗan ci mintuna, duk da cewa maudu'in rukuya maudu'i ne yana da faɗi kwarai da gaske, inda darasin za mu sa masa duka zai iya cinye shi, musamman ma yadda abubuwa suka cakuɗe a yanzu, suka jagwalgwale, aka samu wasu hannaye waɗanda suke miyagu sun shiga cikin sha'anin. Ba haka abu ne wanda yake buƙatar a tsaya a yi masa kallo na ilimi sosai, kallo na tsoron Allah, na taƙawa, kallo wanda ya dace da koyarwa ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Babu shakka ruqya, abinda ake cewa ruqya wanda shi ne tofi, shi ne addu'a, shi ne neman taimako daga Allah. Wannan ruqya abu ne wanda yake shari'a ta yarda da shi, ta zo da shi. Shari'a ta zo da abinda ake cewa ruqya. Hadisin Jabir ibn Abdullah da yake cewa wani dan uwansa ya kasance yana yin ruqya duk lokacin da kunama ta halbu wani, akan je ya masa ruqya. Lokacin da yaji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ruqa wattaba'in wattawila shirkun, da yaji kalmar ruqa an ce tawaida ko tofi da layu da maganin da ake yi na farin jini ko bakin jini, ce wannan duk shirka ne. Sai ra'aka sai yake ganin to annabi ya hana a yi tofi kenan, Jabir yake cewa sai yazo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi, man istafa an yanfa'a akahu falyafal, wanda yake da dama, yake da iko ya taimaka wa dan uwansa, to yaje ya taimaka masa. Auf ibn Malik hadisi da sahihi yake cewa sun kasance suna yin ruka, suna yin tofi tun a jahiliya ma, suna addu'a, suna tofawa wanda ba ya da lafiya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana ruka, suka zo suka ce, to ai su suna yi, manzo Allah ya ce, i'ridu alayya ruqakum fa innahu la ba'sa bil ruqa ma lam yakun shirkun, ma lam yakun fihi shirk. Annabi yace, ku nuna min me kuke karantawa, wadanne irin addu'o'i kuke yi, babu laifi ku ci gaba da addu'a ta ruqya, amma matukar babu shirka ce. Hadisin Sa'id al-Khudri wanda yake cikin Sahih al-Bukhari, yake cikin Sahih Muslim. Abu Sa'id al-Khudri yake ta wasu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya, suka je wani ƙauye, suka nemi mutanen ƙauyen su karɓi baƙuncin su, su taimaka musu a matsayin su na baki. Amma mutanen ƙauyen da yake maruwata ne sai suka kore su, suka ce ba za su taimaka musu ba, ba za su ba su haƙƙin su na baki ba. Saboda haka sai suka yi gaba, ba su yi nisa ba, sai kunama ta harbi shugaban kabilar wannan ƙauye. Don haka suka yi abubuwa, suka ci tara, sai suka ci, su je su nemi bakin nan da suka kura, ko a cikinsu akwai mai tawaida, akwai mai ruqya. Suka zo suka samu wannan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce ga abin da ya faru ga shugabansu, cikinku akwai mai tofi? Suka ce a cikinmu akwai, amma ba za mu yi ba sai mun yi jinga. Suka ce to shikenan, a yi jinga, in kun yi tofi ya warke, ga abin da za mu ba ku. Shikenan ya karanta masa Fatiha nan da nan, kamar an sa abin da an zare ƙarni daga ƙafarsa. Shikenan ya tashi lafiya, lau yana tafiya. Suka ɗauki wannan abin jinga ɗin, wani yanki ne na dabbobi, suka ba su. Sai sahabban nan suka ce to ba za mu taɓa ba, ba za mu ci ba, ba za mu raba ba, sai mun kai gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana abin da muka yi daidai. Suka zo suka gaya wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma adraka annaha ruku, ya aka kasancewa Fatiha ruqya ce, ana addu'a da ita. Da haka yace, ku raba ni ma ku bani kasona. Daga nan malamai suka ce kaga babu laifi idan mutum ya yi ruƙuya an ba shi wani abu a dalilin ruƙuyar da ya yi. Duk da cewa a nan malamai suna bayanin cewa a wannan hadisi, a shi wannan hadisi za mu ga cewa ba wai sun shartanta ruƙuya ba ne, a sun shartanta a ba su kuɗi ba, ko a ba su wani abu a karan farko sai da wani dalili. Haka ne ko ba haka ba ne? Sun je garin marwata, mutanen da ko ruwan sha suka hana su, kuma daga baya suka zo suka ce ku taimaka mana. Kaga anan dole ne su ce a to in dai taimako ne kuke so, mu ma ai mun taimaka ba ku ba mu ba, saboda haka yanzu sai mu ma ku biya mu in kuna son mu muku abu. Wannan shine abu na hankali, duk lokacin da ka nemi wani abu a gurin wani ya hana ka, shi kuma lokacin bukatar ta kawo shi, to abinda hankali zai baka, to ni ma ba zan maka kyauta ba. Saboda haka kissar Annabi Musa da Khidr tana nuna mana haka, hatta idza ataya ala ahli qaryati nistata ma ahliha fa abaw an yudayyifuhuma wa wajada fiha jidaran yuridu an yattadda fa aqama qala law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra. Mutanen nan ba su ba mu abinci ba, su karɓe mu ba, kuma kaga katangargarin su za ta faɗi, gawar su za ta faɗi, kuma ka kama ka yi leburanci, ka ɗaga musu, ka gyara musu ita, yana yana ba za ka ce su biya mu ba, in ya so kaga mun samu abin guzuri. Kaga maganar da Annabi Musa ya faɗa zahirin shari'arsa, abinda ya hango kenan a doren shari'ar Annabi Musa, a biya su tunda an hana su abinda za su ci, an hana su masauki, a ba su abinda za su je ko haya su kama ko kuma su yi abinci da kuɗinsu. وكان ابوهما صالحا وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري. sai ba dan mutanen garin ya tada abin nan din ba, ya tayar da shi ne saboda wannan yaran, wannan yaran marayu wanda ubansu ko mutumin kirki ne, kirkin ubansu shi ya amfani a nan, kuma inda katangan nan ta faɗi miyagun mutanen garin nan kwashi kuɗin za su yi. Kaga a shaida a cewa mutanen garin sun san abin da ya yi da ba su ji daɗi ba, da sun bari ma katangar ta faɗi sun kwashe kuɗin dan abin da za su bada na a gyara katangar abe ta kara karya ba, tunda abin da yake karkashinta kanzu ne, kan tsakakkiyar dukiya mai yawa tace kan. To anan shine malamai suke cewa na farko ba su karbi komai ba dangane da wannan ruku, ba su sarkanta wannan ju'uli ba sai da wani dalili. Na biyu kuma ba su karɓi wannan abinda suka karɓa ba a matsayin ladan karanta fatiha da suka yi, ladan ya warke ne, ba ajrul tilawati ba sai ajrul shifa ne. Daman abinda ju'uli ya ajo, abinda aka ce ju'ul, abinda yake jinga, jinga mutum baya cancantar wannan dukiyar sai abinda aka neme shi da shi ya tabbata. Saboda haka sai da suka yi addu'an mutumin ya warki ya tashi kamar yadda zuwa hadisin, yana tafiya lafiya lafiya kamar babu alamar harbin kunama tattare da shi, sannan suka ce ba abin nan. To shine malamai suke cewa ruqya shari'a ta zo da ita, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ruqya, ya umarci wasu su yi, annabi Jibril ya yi masa, lokacin da Jibril ya zo ya ce ishtakaita, kala na'am, ya ce kana baka da lafiya ne, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa eh. To shi da ta yi masa ruqya ya ce bismillahi arqika min kulli da'in yu'zika min kulli shar, min kulli sharri nafsin wa min kulli aini hasidin idha hasada Allahu yashfika, yayi masa wannan da wanda yazo gurin sa sallallahu alaihi wa sallama baya da lafiya, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dora hannunka inda yake maka ciwo, ka ce bismillah sau uku, bismillah bismillah bismillah, a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadiru, ka fada sau bakwai. Kaga wannan dan ruku ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta qul huwallahu da qul a'udhu biyu, yana tofa a hannun sa ya shafa jikinsa har lokacin da ya rashi lafiya ya zan ba zai iya ba, yake umartar Aisha Allah ya kara mata yadda ta karanta masa. To kaga ashe a ruqya shari'a ta zo da shi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma an yi masa, mala'ika Jibril ya yi masa kuma ya umarci wasu ma sun yi, kuma ya ce babu laifi da ruqya matukar ba shirka ba da shi. To amma komai na addini akwai sharuɗansa, ba kawai mutum yake yin abubuwa ba tare da ya bi dokokin addini a kansa ba, da zarar aka saki layi to babu yadda za a yi abin nan ya zama halal. Kuma abin da muka sani ne komai na addini, komai da aka zo da shi addini an samu ɓata garinsa, wannan idan aka samu a cikin ƙoruruwar abu a addini shine tauhidi, kaga min babu aula a samu ɓata gari a cikin sauran abubuwa da suka yi tauhidi girma ba. A tauhidi babu ɓata gari, akwai ɓata garin tauhidi da su ake ta artabu da su, ana ta taɓurza da su yanzu, duk sun bata tauhidin, sun dauki hakkin Allah sun ba mu. To haka nan a cikin abubuwan da ba su kai tauhidi ba, ba kaga dole a samu bata gari. To ruqya tana daga cikin abin da aka samu bata gari a cikinta, wanda suke kwatar dukiyar jama'a da sunan abin da ake cewa ruqya, alhalin ba ya da alaka da ruqya. Malamai sun ce yana daga cikin sharuɗan ruqya, na farko ta kasance da sunan Allah ne, ko maganar Allah ko sifofin Allah, ta kasance da maganar da ake fahimtar ma'anarta, babu shirka a ciki, babu surkulle a ciki, babu wani saddabaru a ciki. Sharaɗi na uku ta kasance, wato shi mai ruqya ɗin kai da ya riƙa jin cewa idan wani ya samu waraka shi ne wannan shi, ko ruqyarsa ce ta yi amfani, in ba da ruqyarsa ba za a warke, ya ɗauka ubangiji shi ne mai ba da magani, shi ne mai ba sa cuta, shi ne mai yaye ta, allazi idza maridtu fa huwa yashfi, Ubangiji wanda idan na yi rashin lafiya shi ne yake warkar da ni. Da ji cewa Ubangiji shi ke bada warakar ba wai shi ne mai bada warakar ba, kuma Ubangiji na iya bada warakar a hannun kowa ba wai lallai sai a hannunsa ba. Ya rika ganin in ba a zo gunsu ba, ba za a samu warakar ba. Har ya rika cewa duk wanda abu ka za ya same shi ya zo ya same ni a zo guda. Wasu suna fama da abu amma ga shi mun zo ba su zo ba, kaga kamar shi ne zai bayar, in ba a zo gunsu ba za a samu ba. To kaga wata tun daga nan za ka fahimci cewa wannan ba shi ne mai ruƙayar da shari'a ta yarda da shi ba. Wanda ɗan damfara ne, ɗan fowallan ne, macuci ne. Ruƙuya har ila yau dole ne wanda yake mai ruƙuya ya kasance malami ne da ya san tauhidi. Malami ne wanda ya san Allah, ya san tauhidi, ya san abin da yake haƙƙin Allah ne, ya san abin da yake ba haƙƙinsa ba ne, haƙƙin Allah ne. Dole ne ya zama mutum ne ya karanta littafin tauhidi, aƙalla mai ruku ya kamata a ce aƙalla ba a kasara ba ya karanta kitabun tauhidi ya fahimce shi. Mai ruku yadda ko kitabun tauhidi bai sani ba, wannan zai yi maka zai saka tobara da sunan ruku ya. Kaga ashe ka je gurin dan bid'a neman ruku ya ba ta so ba. Dan bid'a ina san tauhidi, ana ta kokarin a fahimtar da shi ya san Allah, ya zai zama maka wasa tsakaninka da Allah kuma shi ma bai san shi ba. Saboda haka ya zama mutum ne sale, shi yasa a cikin yanayi na magabata duk sanda za a nemi ruƙuya akan neme shi gurin mutum mai kirki. Ba mu taɓa ganin kowa da kowa yana fitowa bai a matsayin mai ruƙuya. Mai ruƙuyan nan ba yana naɗa kan shi bane, shi mai ruƙuya ne. Mutane su za su ga alamar cewa wani ɗin nan wataƙila Ubangiji zai karɓi addu'arsa in yayi mana, bara mu je mu nemi taimakonsa. Saboda haka ya zama mutumin ƙwarai. Sannan abu na biyu daga cikin sharuɗarsa bayan tauhidi, ya zama kada ya zama ya riƙi wannan ruƙuya ɗin a matsayin sana'a. Kada ya maida ta sana'a yana tara kuɗi, har ya buɗe ofis, har ya zama yana da motoci, har da ma'aikata, har da yankan kati. Wannan ba za ka taɓa samun wannan ruƙuyar ba, irin wannan mai ruƙuyar ba za ka taɓa samunsa cikin sahabbai ba. Sahabbai ba su iya addu'a ba, ba su iya ruƙuya ba, sai iya. Amma akwai wanda ya buɗe ofis, akwai wanda ya kama ofis, kun taɓa jin wanda sana'arsa ana lissafa sana'ar sahabbai a ce shi wannan ɗan ruƙuya ne? Babu shi. A ce daga cikin sahabbai ga wani sana'arsa ɗan ruƙuya, da haka ta ne yake ci ya sha. Ruƙuya addu'a ce, addu'a addini ne, ba a ci da addini. Yana daga cikin alamar tatsewa mutum ya ci da addini. Akwai wani malami Abu Sufyan Salih ibn Mahram daga cikin tabi'ai, yana magana akan irin waɗannan da suke ci da addini. Yake cewa balabu an yasahu ad-dunya bi mafatihi ad-dunya falam tanfatih, فوضعوا عليها مفاتيح الآخرة لكي تنفتح لهم. سنة مسبوطي وكان سدوليا وتصصام دوليا ستارا أما تهنير أبالينا وكلن دوليا سي دوليا ارتكبوا دوا دو هيا تأكي بي أسامو سكا بي بسسامو با تي سكا تي أسطوكم وكلن الديني منا سبوط دوليا تيتا دسو لأنا سكا سامو كلن الدين دن دوليا سبوطي مسو قالي والله لا شواكي. من طلب الدنيا بعمل الآخرة أذله الله. هكذا مجبات سكي تيو أيضا سؤال الفضيل ابن عياب أيضا سفيان الثوري دك وان ديني بدا دنيا دا أيك الله يرى وبنجي سياسة أبدلش. سورة الرقية الدعاء الدعاء عمل الآخرة لما عمل الدنيا بدا wani munajati ne tsakanin bawa da ubangijinsa. Ubangiji kai ne mai kaza, ubangiji ba mu wani lafiya. Wannan munajati ne tsakanin bawa da ubangijinsa, ba aiki na duniya ba, hada za ka mai da shi abin neman kuɗi. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri ba zai zama hujja ba ka dinga neman kuɗi da ruqya. domin da a ce hujja ne neman kuɗi za a rika yi da rukuya tun farko ma sahabbai ba za su yi shakka ba sun san haƙƙin su ne amma sai da suka je gurin manzo sallallahu alaihi wasallam suka gaya masa sannan kuma kisar duk tana nuna mana cewa ga dalilin ma da yasa suka karbi sannan kuma malamai suka ce ba sun karɓi kuɗin bane da ajilin tilawa dan sun karanta sun yi karatun a saboda ya warki suka ce aka ba su wannan ju'ulin amma yanzu masu rukuya din nan tun farko ma sai ka biya kuɗin kati kana zuwa kuma sai ka biya kuɗin karatu awa nawa kake so a yi karatu to iya wannan awoyin sai ka aje kuɗin su saboda haka za ka je kai ta zuwa ba dole a samu sauƙin ba kuma ya tafi da kuɗin wannan ya yi daidai da abin da sahabbai suka yi da ya daidai da abin da ya faru a hadisin sahihul kudri da suka yi addu'a sai da ya tashi kamar yadda ya zo a hadisin hatta kama yamshi ka annahu laysa bihi raqaba aka yi zo a cikin hadisi ya tashi yana tafiya kamar babu ƙarin kunama tattare da shi saboda haka in har za a baka ju'ulin to kai baka bari sai an warki kaga ba zai tara ba to sannan mai rukuya dole ne ya fahimci cewa amfanar da mutane yake ba kansa yake amfanar ba yanzu cewa amfanar da ɗan'uwansa yake wanda yake jin cewa ɗan'uwansa yake amfanarwa ba zai dinga zaftaro masa farashi ba mai tsada in kana da shi a yi maka baka da shi kama gabanka ne ka daidai irin annabi cewa ya yi manistafa'a da aka tambaye shi game da rukuya din manistafa'a an yanfa'a akhahu falyaf'al an yanfa'a akhahu falyaf'al ashe kaga lokacin da zaka yi wa dan uwanka rukuya anan kana nufin ka amfanar da shi ne to wanda yake nufin ya amfanar da kuɗin da dan uwansa ya za a yanka masa wani farashi da yafi karfin sa kaga anan kansa yake nufin ya amfanar sannan a dalilin faruwar irin wannan kasancewar kowa yana cewa shi mai ruƙuya ne kuma aka mai da ruƙuya ta zama hirfa ta zama mihna sai ya kasance mutum baya tunanin a baya fatan mutane su zauna lafiya fatansa su cututtuka su yi yawaye saboda kwastomomi su ƙaru an tabbai imamu ahmad aka ce wane yana yi wa matattu wanka ana biyan shi fasta'zamahu qala bil kira imamu ahmad ake gayawa aka ce wane ake gaya masa wani mutum ce shi sana'arsa in an yi mutuwa yi wa bawa wanka a biyan shi ce wannan ita ce sana'arsa ya ga girman abin ya ce bai dace ya yi wannan ba Ibn Taymiyya ce dalili saboda zai rika fatan musulmi suna mutuwa yana mutuwa saboda haka sai yayi kama da al-muhtakir wanda saboda tsadar a wahalar abinci zai saya boye dan wahala ta yi wahala ya fito da shi da tsada ya samu kuɗi kaga wanda zai so wahala to haka nan irin wasu wanda suka bai da ruqyar sana'a za su rika fatan a yi ta samun cututtuka saboda kwastomomin su su yawaita wannan ya sa ma suka faɗaɗa sha'anin aljanu suka ƙarfafa lamarin aljanu suka sanya aljanun ma suka rika suke wa mutane barazana saboda irin yadda aka ba su fawa dukkan wani ɗan abu ƙanƙani da babba sai a ce maka aljanu mace ta tsira ma gidan aure saboda muyagun halayen da sai a ce aljanu ne suka hana ta kuma ba ta da ita ce aljanar ita gyara halayen da za ta zauna gidan aure amma sai a ce maka sai a ce ubanta aljanu ne a kawo ta a yi mata rukuya dan kasuwa idan ya ga al'amuran kasuwancin sana ja da baya sai a ce masa aljanu ne ya zo a rika yi masa rukuya ko ya je a je kantinsa a yi wa kantin rukuya aljanu sun sa hannu a kantinsa saboda haka sai aka mai da duk ciwon kan mutum yana fama da ciwon kai yau da gobe sai a ce akwai aljanin ciwon kai su harka suke nan su rika sa maka ciwon kai dukkan wani motsi a jikin dan adam sai a rika cewa aljanu ne aljanu ne aljanu ne aljanu wannan ba dole ya kara tambama aljanun ba وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا لما نرى كان ده باس إلهم وأنه فاور تو مي أقول شكين سوف كان أقال أموس جرمان كي أقال أموس تسلو إيدا تجبيران وأنه كما وسأبوه أنه داما باس ده علاقة ده شياطين الجن سنة ده علاقة ده شياطين الإنس idan aka magance wannan shedana din ta cikin mutane shi kina magance abu amma sai a hada su da shayatinin jinni to kaga wanda zai rika wannan shi ma ya zama ɗaya daga cikin shayatinin jinni din domin yana taimakawa shayatinin jinni ne wannan shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa la fa'tumuhum innakum la mushrikun to sannan yana daga cikin wato abinda yake faruwa a harkar ruqya a yanzu yadda za a ga ba a la'akari da salahin wanda zai ruqya din wanda ruqya addu'a ce kamar yadda muka sha faɗa addu'a din nan karbarta yana da alaka da nagartar wanda yake addu'a yana da alaka da nagartar wanda ake wa addu'a wato zai yiwu mai addu'ar ya zama mutumin kirki amma kasancewar shi wanda ake yi wa addu'ar ba mutumin kirki ba addu'ar ta ƙi samun shiga domin shi ba yana da tasiri saboda gyaruwar zuciya ke sa a karɓi addu'ar to shi jinsa ya tashi ba a gyara take ba don haka shi mai addu'ar zai iya yi ko ba ta samu karɓuwa ba saboda shi wanda ake wa ɗin ba mahallin a karɓi addu'a ba ne dangane da shi ta yiwu kuma ya kasance shi wanda za a yi wata mutumin kirki ne amma shi mai yin mutumin banza ne wani ma rayuwarsa cike take da shirka da kafirci mutanen da Allah ke cewa ba du'a ul kafirina illa fi dhalal addu'a su a banza suke yin ta to rashin la'akari da salahan wanda yake addu'ar shi kansa yana daga cikin aibi na rukuya kuma bayan da za a yi salihi mutumin kirki ya mai da sana'ar ruqya ita ce sana'ar cin abincinsa salihi ba zai yi wannan ba wanda duka ga ya yi wannan to ya fita daga hanyar magabata don magabata ba su yi wannan ba za ka samu wannan cikin magabata ba za ka samu salihi ba yana harkar ruqya kuma yana gaya maka cewa aljanun nan ya san su kuma ya san kowanne da irin ayyukansa akwai aljanun da suke hana aure akwai aljanun da suke auren mace akwai aljanun da suke hana bacci akwai aljanun da suke kaza akwai aljanun da suke lalata hailan mace akwai aljanun haka zaka je na ta fadar kai ka ce a duniya aljanu ya taso tare da cewa alamul jinni alamul ghaibi ne duniyar aljannu duniya ce ta gaibi kamar yadda Allah ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum duniyar mu daban tasu daban a cikin su akwai mutanen kwarai akwai salihai akwai musulmi akwai wanda ba musulmi akwai salihai akwai wanda ba salihai ba akwai ahlus sunna akwai ibda duk akwai wannan amma dangane da mu duk wannan gaibi ne in aljani yazo ce maka shi musulmi ne ba yadda za a iya gane musulmin ne tunda ba tara ba ganin shi zaka danga a tahu ba kuna sallah da shi ko ku haɗu da shi a hajji ga yadda cewa musulmi ne haka zai iya maka ƙarya ko ya ce maka shi mutumin kirki ne zai iya maka ƙarya haka duk abin da zai gaya maka babu tabbas saboda ba yadda za a yi ka iya gane gaskiyarsa ko rashin gaskiyarsa domin wannan alam din wannan duniyar da ta aljanun ba duniyar ka bace don haka ba za ka iya fayyace komai da komai a kanta ba wanda duk kaje ya zauna yana maka wani kashe-kashe, to ka tabbata wannan mai yaudari ne, dan damfara ne, matuki ne, boka ne, yana so ya yi amfani da aljanu domin ya ci ya cimma burinsa. Wanda zai ɗauki harkar ruƙuya gari ya maida ta sana'a, wannan ba shi ne mai ruƙuyar da ya kamata ka shirinsa ba. Sannan wani abu tattare da waɗannan waɗanda suke ruƙuya da sunan sana'a suka saki tafarkin magabata, za ka samu harkar tasu cike take da saɓon Allah. Za ka samu ana kaɗaita da mace wacce take muharrama, ana shafa jikinta da sunan ruƙuya. Ina aka halatta maka wannan dan kana mai ruƙuya? Ina aka halatta mai ruƙuya ya zauna daga shi sai matar da take ajnabiya? Ina aka halatta mai ruƙuya ya dinga kama kan wata mace da ba matarsa ba? Ka samu gardi ya buɗe ƙafafuwansa ya sa masa mace a tsakiya tsakanin cinyoyinsa, ya maƙuro ta waina addu'a, yana karatun Alƙur'ani. Ina aka samu wannan? Wace shari'a ce ta halatta masa wannan? To kaga a lokacin da yake yin wannan da sunan addu'a, Ubangiji ya raba ta da aljanin, a lokacin su kuma aljanin murna suke cewa sun yi nasara, ga irin aikin da suke so daman, ga shi da yana tabbata. Saboda haka da idan aljani ɗaya da yin sai su ƙaru a jikin nata, domin sun samu wani shaidanun insu yana taimaka musu. Ya za a kai da kaje neman agaji da tallafi gurin Allah, kaje gurin wani fasiki kuma ka ce shi zai maka wasiƙa tsakaninka da Allah? Al-aslu fi ruqya, asali shine kowa yi wa kansa sai idan ba zai iya ba. Haka manzo Allah sai da ya kai matakin da ba zai iya ba, sannan nan Aisha take taimaka masa. Kaga al-aslu shine kai wa kanka, idan ba za ka iya ba matarka ta yi maka, ɗanka ya yi maka, wani makusancin ka yi maka, shine al-aslu. Dan duk abin roƙo ne gurin Allah, babu wanda Ubangiji ya sanya shamaki tsakaninsa da shi, yace kai in ka roƙa za a baka, wancan iya roƙa ba a bashi ba. Domin su waɗannan 'yan damfara ruƙuya ta abinda suke hujja da shi, abinda suke wato wa abinda suke rudar jama'a da shi, shi da su fa sun san kan aljanin nan, sun san madafar abinda suke nuna mutane kenan. Waye yace sai ka san madafar aljanu, sannan za ka yi hutun addu'a? Ina aka samu wannan? Babu shi a shari'a. Don haka da zarar irin waɗannan suna yawaita, to aljanun ne za su ƙara yawaita ba. Tabbargazar aljanun ce za su ƙara yawaita, saboda tabbargazar masu taimaka musu cikin al'umma. Duk inda waɗannan suka duro gari, to kanku ɗauka magance muku shaidanu da aljanu, za a yi ƙaro muku su za. Domin duk inda za su zo tare da nasu za su zo. Don haka za su haɗu su yi ta cuta a cikin al'umma. Wannan shi ne rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghana ajalan alladhi ajjalta lana. Ubangiji ya faɗa aljanu za su ce wa qala awliya'u min aljin rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Ya Ubangiji, sashin mu ya more shashi, sun more mu, mu a matsayin mu na aljanu mu ba ko mun more su? Sun more mu saboda sun yi amfani da sunan mu, an yi ta kawo musu kuɗi, kaga sun more mu, mu ma kuma mun more su saboda sun yi tabbatar da bayan Allah. Sai yasa Ubangiji ce qalan naru maswaqukum khalidina fiha illa ma sha Allah inna rabbaka alimul hakim. Dan karshe Ubangiji ya tattara su shi da aljanu ya watsa su ta. Saboda haka yana da kyau ƴan uwa a riƙa faɗakarwa, musamman a cikin ƙauyuka, domin an fi rudar ɗan ƙauye, ana amfani da gidajen kafofin watsa labarai, ana yaɗa irin wannan. Da dama daga cikin likitoci ba daɗin abin suke ji ba, dan sautarewar lokaci bayan an kai wa shi wannan ɗan ruƙuya ɗin mara lafiya, ya masa dukan ya jiji masa rauni, ƙarshe za a kawo likita, a bar likita da aiki kuma ya faffasa masa kai. to kaga likitoci da dama ba sa san wannan wasu matsalolin sun san su sun san matsalolin da ba su da alaka da wani aljani amma an je an kai ma wadannan fara da sunan cewa aljanu ne shi kuma ya sa wasu karfi gaddawa suna ta dukan mutum ba wani ba aljanin suke duka ba a lokacin shi man da mara lafiya suke jigatawa shi suke jigatawa akwai a wasu lokuta ba da har akan samu mutuwa na karanta a wasu kasashe irin masu dukan nan damar da dandanan sai su dauki abin duka da sun yi kisa sai su ce aljanin ne ya kashe ba su suka yi kisan ba aljanin ne da aka dake shi ko aka shake shi shi kuma sai ya shake mara lafiya ba ga wannan bayan da za a yi alkali ya kyale su dole ne alkali ya hukunta su saboda haka akwai ruqya a shari'a amma tana da badit idan an kawo maka mara lafiya yi masa wa'azi tukunna ma idan yana yin wasu abubuwa na saban Allah wanda har ya bawa aljanun kafa suka iya cin masa ka nuna masa ya daina ka gaya masa azkar na safe da yamma da daddare na lokacin da zai kwanta lokacin da zai fita ka koyar da shi waɗannan abubuwa ka nuna masa ya nisanci shayatinul insi sai shayatinul jinni su nisanci shi ka nuna masa haka mutum salihi mai ruqya na kwarai haka yake yi amma waɗannan masu ruqyan suna yin wa'azi saboda ai su ba su aljanin ya rabu da mutane za su so aljanin su ci gaba saboda ai ta kawo musu customers saboda haka sai mun nuna wa mutane al-ilajus shar'i ar-ruqya ash-shar'iyya ya ake yin ruqya ta shari'a kuma wannan matsalar ba wai a nan kasar kawai ba na ga rubuce-rubuce da dama da aka yi wallahi ana fama da ita a Kuwait ana fama da ita a Syria nan ya fi ba tsanani ana fama da ita a Masar ana fama da ita a har Saudiya suna fama saboda haka masana sun yi rubuce-rubuce na karanta rubuce-rubuce da dama da aka yi a kan wannan dan kuwa har wata shekara wata semina ma suka yi saboda a wayarwa da mutane kai akan sha'anin ruqya din kamar su waɗancan kasashe sun dade da samun wannan matsalar mu ne daga baya-baya da aka fahimci ai akwai ruqya ana yi wa mutum addu'a ya warke shikenan sai ɓata gari suka shiga cikin harkar taimakon a ci gaba da ganar da mutane dan kada waɗannan ɓata garin su abin nan sai aka kyale waɗannan ɓata garin har suka yi ƙarfi har ma sukan fito su a taimaka musu masu taimakon mutane suke mai taimakon mutane ne zai je ka ce ya ce maka sayan kati na ganin shi naira 500 bayan wata ɗaya in ka koma sai a ce kati ya tashi 700 ne yanzu wani kuma taimakon mutane ne a wasu ƙasashe tun kafin ma ka shiga gurin a gate sai ka biya kuɗin shiga duk akwai wannan saboda haka faɗakarwa ita za ta sa mutane kansu ya waye ba a ce babu ruqya ba amma kuma akwai ta shari'a akwai wacce ba ta shari'a ba akwai da shari'a ta ajiye akwai abinda kuma mutum yake sai wasu abubuwa da dama waɗanda suke faruwa a cikin ruqya din dangane da karatun Qur'ani shi kansa wanda shi ma wani janibi ne mai faɗi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu gamdakatar Allah ya sa mu gane wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi bismillahir rahmanir rahim saboda lokaci ya yi nita za mu ansa tambaya biyu rak wannan ya ce mace ce a lokacin azumi sai haila ya zo mata ta zo mata sai ta ajiye azumin da niyyar karama wato da niyyar karama shi bayan sallah da bayan sallar ta yi sai ta samu ciki kuma ta riƙa wahala akwai duka wahalar da ita ba ta samu damar rama waɗannan azumi ba har wani azumin ya zo kuma sai ta haihu a farkon azumi to shi ne ya ce yaya za ta rama waɗannan na farko da kuma wannan wanda ta haihu a cikinsa kuma idan ba za ta iya rama su ba yaya za ta yi za ta rama su idan har tana da iko a wato gwargwadon ikonta za ta iya rama su ba wai sharadi ba ne sai ta yi su a jere duka wato za ta iya yin yau gobe ta sha ta dauka haka har ta ga cewa ta lama adadin kwanakin da ta bari sawabin na wanda ta bari a sababin haila ko a sababin ciki da sauransu. Idan ba za ta iya ba saboda wata larura da za ta hana salamawa, to anan sai ta ciyar da miskini kowane azumi daya ta ciyar da miskini, duk da cewa anan malamai suna da wani bayani da suke yi kamar azumin da aka bari a dalilin haila, wannan daman bil ijma rama shi ake wanda mace ta bar shi saboda haila, wanda ko mace ta bar shi saboda ciki, to anan ne wasu malamai suke cewa za ta rama, wasu su ce za ta ciyar, wasu ma su haɗa rama wadda ciyarwar, wasu kuma su takaita akan ciyarwa. To a hakika babu wata hujja da ta nuna cewa matar da ta bar azumi saboda ciki za ta haɗa ciyarwa da ramuwa gaba ɗaya, domin ciyarwa tana zama makwafin ramuwa ne, makwafi ne na azumi. To ba za a haɗa abu da kuma makwafinsa ba, abu da abin da aka kawo shi a matsayin canjinsa ba, kuma don a haɗa su lokaci guda sai ya zama kamar ukuba ma ake mata akan abin da ba wai laifi ne ta yi ba, kamar ana so a yi mata wani horo da kai kace ta yi laifi, ce ta rama kuma sannan sai ta ciyar, kan kamar tare da mutumin da ya bari saboda halin tafiya ta aka kawai ya rama ba a ce ya ciyar ba, wanda ya bari saboda rashin lafiya ta aka yi rama ba a ce ya ciyar ba. Wasu malamai suna kiyasin ta da wanda aka yake mara lafiya, saboda haka suna cewa kawai rama za ta yi, wasu kuma su ce a'a za ta ciyar ne domin ubangiji ya kakkaɓe mata azumin. Saboda haka a nan tana iya ɗaukar ɗaya daga cikin waɗannan ijtihadai guda biyu, ko dai ta ciyar ko ta rama akan azumummukan da ta bari wato saboda ciki, wanda kuma ta bari saboda haila wannan bil ittifaq ramawa za ta yi, sai dai idan ba za ta iya ramawa ba wannan kuma wani abu ne wanda zai iya gicewa daga baya, ba wai dan sun taru da yawa ba, taruwarsu da yawa ba shi ne yake nuna ba za ta iya ba. Dan mutumin da ya yi da yake kafara ta kisan kai ko yake kafara ta zihari, an ce azumin wata biyu a jere, kaga wata biyu a jere yana da yawa, wannan yawan sa bai sa an sauke masa ba, to haka ita ma yawan su ba zai sa a sauke mata ba, za ta iya rama su. Wannan kuma ya ce a gaya masa ko a yi masa ƙarin bayani akan wannan ayar, fal yawma nunjika bi badanika li takuna liman khalfaka aya fa inna katiran minan nasi an ayatina laghafilun. Wannan ayar ta zo a tiyakin wato halakar da Fir'auna, kamar ta zo a cikin surat Yunus, idan mai tambayar yana kusa akwai tafsirin surat Yunus na wannan shekarar da muka yi a Dinka Maiduguri, akwai cikakken bayani akan ayar da ita da ayar da take gabaninta, akwai cikakken bayani a tafsirin surat Yunus da muka yi na bana, saboda haka ka samu katafin yafi in yi maka takaitaccen bayani a yanzu akai, za ka ji maganganu har ma na wasu wanda suke cewa wannan ayar tana nuna cewa Fir'auna shine wanda yanzu ake ganin mumiyarsa, yake ake ganin shi wai a gidan tarihi yana nan, shine Fir'auna da Allah ya ce fal yawma nunjika bi badanika, shine wannan, akwai maganar da nayi akan wannan. Babu wani abin da yake nuna cewa abin da ake nuna mutane hoton wani kanjamamman mutum aka ce wai shine Fir'auna, babu wata hujja da take nuna haka. Allah da ya ce fal yawma nunjika bi badanika, wasu malamai sun ce ubangiji ya tserar da shi a lokacin da ya fito bayan ya fito a yi nan akan gabar ruwa, ya fito da shi akan gabar abin nan gabar ruwa, saboda mutanensa da suke ganin kamar shi Allah ne kan su ɗauka bai halaka ba yana nan, su ga gawar shi ga ta nan su ɗauki izina da aya akan cewa lalle Fir'auna ya halaka, ga gawar ta nan su ɗauka su je su yi duk abin da za su da ita, shi da abin da ubangiji yake nufi da li takuna liman khalfaka aya, waɗanda ka baro a gida ka taho kawo annabi Musa da kake ruwa cinye ku, an fito da gawarka don su zan aya gare su. Da yawa daga cikin malamai akwai da suka fassara da haka, idan ka koma tafsirin za ka ci cikakken bayani akan wannan da maganganun malamai da suka yi. Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.